hadisatul ibn a cikin bata sunan nana Aisha shi ko ya kasance yaro ne na gidan Sayyidina Abubakar gidan Sayyidina Abubakar kwanon gidan tuwansa gidan Sayyidina Abubakar ake daukon masa to da aka ji cewa shine yake kane kane yayi ruwa ya tsaki cikin a fada aje ana yada sunan ana bata sunan nana Aisha din to shi Sayyidina Abubakar ya fice ce daga yau kada a koma kawo kwanon tuwansa a gida mana ba zai bashi abinci ba kuma kenan kuma duk duniya banda aya za ta sauko banda nassi da zai sauko ba wanda zai iya canza mutum akan haka yarka wacce kafi so tana auren manzon Allah fiyayyen halitta sa'an nan wannan matsala ta faru maimakon ya koye sai dai yana yadawa ya bata sunan yarka dan ya raba ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama banda nassi daga Allah da manzon sa waye zai iya saukar daga kai waye zai iya saukar da kai daga wannan fushi sai nassi kadai duk duniya kuma ba da zai wannan ba babu wanda ke da hakurin da zai iya hakuri zai dauki nauyin wannan matsala da ta faru amma sai Allah barkin sarki saukar da aya yake wala taj'alullaha urzatan li aymanikum an tabarru wai saboda ku yi aikin alkhairi kada ku dauki rantsuwa da kai da Allah da sunan Allah barkin sarki ya zama ya hana ku yin aikin alkhairi ba'an an kai rantsuwa ba za ka yi wani aiki ba na alkhairi ba za ka yi wani abu ba sai wannan abin ya zama yin shi shine fi alkhairi to sai ka tankare sai ka yi kafarar rantsuwanka sai ka aiwatar da wannan aikin alkhairi a wata aya ma sai Allah ta yabuna ayya ghafara Allahu lakum ku ba za ku yi fushi ba ba za ku yafe ba ku ba ku so Allah ya gafarta muku ne shi Sayyidina Abubakar ya ce a dawo da kwanon shi a dawo da kwanon shi to me a shari'ar musulunci take bukata gare mu saurin fushi ci gaba da gaba a abinda ake so shine yace an tabarru ku yi aikin alkhairi ku yi nagarta ku ciyar ku yafe ku yi hakuri ku sasanta tsakaninku wattaku watuslihu bainan nasi ku yi sulhu ku sasanta ku gyarta gyara tsakanin mutane wallahu Allah madaukakin sarki sami'un yana jin abinda kuke yi alimun yana sane da abinda kuke aikatawa sanati aka ce la yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum ai Allah baya kama ku da lagwi al-yamini zamu karanta menene lagwi al-yamini rantsuwa da ake fada mana akwai rantsuwa da mutum zai niyya ai rantsuwa billahi allazi la ilaha illa huwa ko na rantsa da Allah ba zai to wannan aka ce da niyya akai da manufa akai wannan Allah yana kamu amma da cin gaba ai wallahi sallahi kaza 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 ai la wallahi ai bala wallahi ai wallahi kaza kaza ai wannan aka ce shi ake ce man laghwil yamini ba a kama mutane da wannan rantsuwar la yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum amma abinda zuciya ta kudurta tai niyya tai rantsuwar matsala ta faru sai kai da niyyarka da manufa ka ce na rantsa da Allah ko ko billahi allazi la ilaha illa huwa ko wallahi tallahi wannan da niyya akai in aka karya wannan rantsuwar Allah zai kama mutum amma ana cikin magana wallahi kaza aina kaji ka wallahi ai kaza wallahi ai kaza aka ce wa'annan sune lagul yamini ba a kama mutane da su qulubukum wallahu ghafurun halim to a wajen malamai sai suka ce menene al-yamin al-lagul yamin fa akhbar ta'ala annahu la mu'akhadhata wa la iqaba wa la kafarata 'alayha bil hizb li sudurha an ghayri qasd al-yamin saboda an fade ta ne ba tare da ana niyya ba da mata nufin rantsuwa ba li anna allah ghafurun li ibadihi wa la yu'akhidhuhum bima lam taqsidu qulubuhum to wa yaminul laghwi inda ash-shafi'iyya imam ash-shafi'i yaje yaminul laghwi shine hiya allati tajri 'ala al-lisani duna qasd al-halif mithla qawl ash-shakhs la wallahi wa bala wallahi yace wannan magana rantsuwar da ake yi cika na daya ba ana nufi ne rantsuwa ba yasa Allah ba zai kama mutum da shi ba wa inda abi hanifa abu hanifa sai yace a shi lagwil yamini a wajensa ka zaci abu yadda yake kenan kana tsammani yadda yake kenan kai rantsuwa akan haka sai zai bayyana a ba haka yake ba shine aka ce ba za a kama ka da wannan rantsuwar da kai ba wa hiya a wajen mazhabin imamu abu hanifa da imamu malik da imamu ahmad menene lagwil yamini sai yace hiya an ya halifa ala shay'in yadhunnuhu annahu hasala thumma yadhharu khilafuhu abu ne kake tsammanin ya faru sai kai rantsuwa akan haka daga baya sai hakikanin al'amari ya bayyana, ashe ba haka al'amari yake ba. Akai lokacin da kake rasuwa din, iya imanin ka tsakaninka da Allah, haka al'amari yake. Amma kashin gaskiya daga baya sai al'amari ya zama ba haka yake ba. Shi suka ce su wajen su shine laghwul yamin, shine Allah baya kawo mutane da shi. Wa bi ibaratin ukhra al-laghwi ما يحلف به على الظن فيكون بخلافه وهذا لا مؤاخذة فيه أي لا يجب تكفيره أما ما يجري على اللسان غير قصد فتجب فيه الكفارة سوء أكثر سوء مغانا سوء يد إمام الشافعي فرائس لغو اليمين إن أي سوء يسوء أي كفارة أما إمام الشافعي لو يسوء من يمع لمي سنت في كنتي kamar yadda aka tambaya na Aisha tace kamar la wallahi wa bala wallahi da na Aisha ita ma mazhabinta shine la wallahi wa bala wallahi haka Larabawa suke yi to yaya Bahaushe yake yi wa wace wane rasuwa alhamdulillah wace irin rasuwa Bahaushe yake yi zai zama lagu da mini ana ce magana ai wallahi kaza 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 ai wallahi kaza 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 da manufa aka yi rasuwa a'a ba ainihin rasuwa bane والظاهر هو الرأي الأول لأن الله قصر لمن القسمين ما كسبه القلب واللغو ما مذهب النعنى عائشة إذا اجتمع بنا تفراكنا وقالت عائشة رضي الله عنها أيمان اللغو ما كانت في المرء في المراء والهزل والمزاح والحديث الذي لا ينعقد عليه القلب ما قالت عائشة كرها cikin ana cikin raha ana cikin kakaci ana cikin da mutum ya rantsuwa na Aisha tace wa'annan ba za ka mutum da su ba wannan hukuncin ila'i kenan ila'i a wajen shari'ar musulunci mutum yayi rantsuwa cewa ba zai kusanci matarsa ba wata hudu to shine aka ce lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin da ba shi da iyaka sai abin da ya ga dama don yana wahal da ita ba zai kusance ta ba in lokaci ya kai sai kuma ya kara ya sake ta in ta kusa gama idda sai ya dawo da ita sannan kuma zai sake ta ma'ana baya so ya sake ta shi ko baya so ya dawo da ita haka zai saura yana gallaza mata wahala sai aka kafa dokan saki guda uku ne to ila'i shi ma sai aka ce lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin wa'anda suka yi ila'i suka yi rantsuwa suka dau alwashi ba za su kusanci ilayensu iyalansu ba aka ce an ba su za su iya daku wata hudu fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim in kafin wata hudun ya cika yaga zai koma wajen matarsa to zai yi kafara sannan ya sadu da ita in kuma ya jira har sai da wata hudun ya cika to daga wata hudun ko ya koma da ya yi ta hulɗa da ita ko ya sake ta fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim Allah madaukin sarki mai yawan gafara ne mai jinkai ne wa in azamu talaka in kuma bayan wata hudun ya cika yaga ba shi da baya son ya dawo da ita niyya yake sake ta fa inna allaha samiun alim Allah madaukin sarki yana jin abinda ake fada kuma yana sane da abinda ke gudana a cikin zukatan mutane to kabar sai malamai suka ce menene yasa in aka ce in an saki mace ta yi idda wata uku ko jini uku ko tsarki uku in ta kaba za ta yi wata hudu da kwana goma ila'i da aka fara yulo tarabbusu arba'ati ashhurin, me yasa ake kayyajewa da wata hudu, wata uku ko jini uku ko tsarki uku ko ko wata hudu ko wata hudu da kwana goma, baya shige wannan abun, to me yasa aka kayyaje wannan? Sai suka ce ai gwargwadon abin lokacin da mace za ta iya haƙura ba ta tare da mijinta kenan, za ta iya karfin hali wata biyu, wata uku, wata hudu, aka ce sai da kyar, amma can ya kai wata biyar ko wata shida to an takura mata, to shi yasa shari'ar musulunci ta kayyaje idda jini uku ko tsarki uku ko wata uku, ila'i wata hudu, takaba wata hudu da kwana goma. To shi aka ce an bi ne aka binciki sha'anin mata, aka tambayi mace, mata yaushe mace za ta iya haƙura ba ta tare da mijinta, ba tare da ta damu ba, kamar yadda ya suka bata mun tattauna, mun sha tattaunawa a cikin wannan matsala. Wata rana Sayyidina Umar yana khalifa, da daddare sai ya shige yana ji, yana bi, yana ganin talakawansa, mutanensa, me ke damunsu, wa ke cikin wata matsala, wa aka takurama, wa aka zalinta, wa ke cikin yunwa, duk waɗannan baki da ana bincike ne saboda a daɗaɗa ma al'umma, saboda a kyautata ma al'umma, saboda shi ne ake nufi da jagoranci. Duk shugabanci a duniya, shugaban ƙasa ne, gwamnati ne, sarkin garinku ne, ko menene, abu guda biyar shi ne ake son ya kula maka da su. Sa'annan kuma abin mamaki shi ne shugaban ƙasa ko gwamna ko sarki baya da iko a kanka sai ka saba ma dokarsa, ka fahimta? Yana shugaban ƙasa kana ƙauyenka kana noman kai na ruwanka da shi, yana sarki yana gwamna, baka keta doka ba, yaushe za a neme ka? Har ka gama rayuwarka mulkin sa ba zai taba shafarka ba, amma ran da ka keta doka to ran nan zaka san yana da iko a kanka, amma in ka bi doka zaka ga ashe ba shi da iko a kanka, don ba za a taba kiranka ce dan me kai kaza ba, ba za a taba nuna maka shugaba na da iko a kanka ba, ashe keta doka da saba doka shi ke saka mutane cikin halin da suke ciki. Sannan duk shugaba abinda ake so ya kiyaye maka shine guda biyar: addininka, ranka, hankalinka, dukiyarka, sai mai mutuncinka. Waɗannan guda biyar su ne kulliyatul khams, duk shugabanci abinda ake so a kare ma mutane kenan, a kare masa ransa, kada a kashe shi, kada a jin masa, kada a zalunce shi, addininsa kada a zo a lalata masa addini, a sa ya ridda, a dora shi akan abubuwan da ba daidai ba. Dukiyarsa, shari'ar musulunci ta hana a taba dukiyar mutane, shi yasa aka ce maka kai kada ka saci dukiyar mutane, aka ce maka kar ka saci, kada ka yi sata, kana ganin an kayyaje maka ƴancinka, an hana ka yin sata. A lokacin da aka hana ka yin sata din nan, an hana kowa kuma shi ma kare ma sata, kai kadai aka ce kar ka yi sata, al'umma duk aka ce su kiyaye maka dukiyarka, kan su saci maka dukiyarka, ashe gata kenan aka yi maka. To waɗannan abubuwa guda biyar su ake ce ma kulliyatu al-khamsi, ma'ana duk wani shugaba, duk wani jagoranci, duk wani shugabanci abinda ake so a kiyaye shi kenan. In aka manta da waɗannan aka shiga wani waɗansu abubuwa daban, ma'ana duk shugabanci, duk jagorancin da bai kiyaye ma mutane waɗannan abubuwa guda biyar ba ya zama sharhoriya kenan, wannan shugabancin ba shi da amfani, ba za a taɓa zama lafiya ba, ba za a taɓa samun mutunci ba, ba za a taɓa cire ba shugabanci ba. To Sayyidina Umar yana shugaba, yana shugaban ƙasa, ba shi ba bacci ake yi ba, kira Abu Musa al-Ash'ari ko wani sahabi sai su je suna yawo da daddare, ana bi ana gani me mutane, me yake damu mutane ne, wani ba ba zai zuwa fadar shugaban ƙasa ba ko gidan gwamna ko gofan sarki, bai isa ya je a bashi dama ba ya ga gwamna ko ya ga sarki ba, yayi kadan to sai gwamna ko sarki ko shugaban ƙasa da daddare sai ya fita yana bin unguwar talakawa, yanzu zai yi ba zai yi ba, yana tsoron shakka ko lokacin ba abin da yi. Sayyidina Umar yana kwance, aka zo da kasashen duniya ana neman shi, ina khalifa, ina aka ce gashi kwance ba kofar masallaci, ya zo kai ne khalifa, yace kike kwance da yake, to me na cina su, me na bata musu, ba abin, me na cina su, za su suna nema na su bindige ni, ba abin da na yi musu. To sai suna yawo suna bincike, wannan na sallah raka'a kaza, wannan yana tsoro, wannan ya gama shi ma ya zo yana tsoro, wannan na sallah, shugaban kasa kenan fa. To shi ne ai aka je aka tarar da wata mace, wata mata ƴaƴanta na jin yunwa, sai ta ɗora ruwa kan wuta in suna tafasa, tana yaudarar su ga abinci, ko da za su ji in yunwa ta yi yawa, tana in yunwa ta yi tsanani, suna kuka, suna jiran kafin abinci ya yi ko su a yi bacci. Shi ne ta umarna tafiya cikin dare sai ji mace na cewa to Allah dai ya zai saka mana sai gamirul mu'minina da shugaban kasa gwamna sarki menene ba su kula da mu ba ga halin da muke ciki menene da menene da menene sai duka ya sheka da gudu yace tunda nazo na tarar da wannan mace da ƴaƴanta suna jin yunwa ba za a wayi gari ba kuma sai sun ci abinci har sun yi bacci tukunna sai na Umar sai ya koma sai sheka suka je baitul mali ya dauko abinci zai dora kan kafa da sa ga sai akai ayyalla bai ko akramaka Allah ko ne yace akai zaka dauka min nawai ranar lahira haka suka kawo yaka kawo wannan matar aka kawo gashi a dafa musu za su yace a shi zai kura wutan aka ce aka ga sayyidina Umar ya kwanta kasa gemun shi na jan kasa yana kura wuta sai an dafa abinci waɗannan wannan ƴaƴan sun ci sun koshi tukunna su bar wajen to shine wata rana irin yanda suke tafi suka saba suna tafiya yana kai wani wata unguwar sai ji wani gida ana sai ji hayaniya a wani gida ana motsi da ya kasa kunni sai ji wata mace ce take kwance dare mata yawa yayi mata tsawo ta kasa bacci ta yi tunane bukatar mijinta ya dame ta ta kasa bacci kasan duk sa'an da abu ya dame ka daren tsawo yake kana algari ya waye sai ki wayewa sai tana fada ta tawala hazal lailu waswadda janibuhu wa arraqani allah khalila ulaibuhu tace ta tawala hazal lailu wannan dare yayi tsawo waswadda janibuhu yayi bacci kuma yayi duhu ga tsawo ga duhu wa arraqani ba komai ya hana ni bacci ba ba ni da masoyi da zan ta wasa da shi akan shimfida a cikin dare fa wallahi sai na rantsa da Allah mahallu shahid kenan launa Allah anni uraqibuhu sai na rantsa da Allah ba don tunane ina muraqaba ina ganin Allah zai kama ni ba la harraka min hadha sarir jawanibu wallahi wannan shifida da ma'ana da ta fita ta je ta nemo abin abokin kwana yazo a girgiza gadan sai sayyidina Umar cikin shi sun yi a cikin a karkashin mulkin sa yana shugaban yana khalifa wannan matsala take tashi mace ta zo tana kwance ta kasa bacci har ta iya ta furta wannan magana ba dan tsoron Allah ba wallahi da bazan kwana ni kadai ba da wannan gadon ba zai haka ba da sai an girgiza wannan gadon duk in ta fita ta je ta jawo wani bakin zai kuma kwana da ita ba sai hankalin sayyidina Umar ya tashi da aka waye gari sai ya kira ƴarsa na Hafsa yace Hafsa zan tambaye ki magana abu ne da ya shafi addini ya shafi mulki ya shafi khilafa ya shafi darul khilafa ya shafi shari'a kada ki boye min komai ki fada min gaskiya ƴarsa matan annabi ko zuwa yaushe ne mace za ta iya hakura ba ta tare da mijinta ko ba mijinta tare da ita tunda ya riga ya gama mata magana inda tambaye ta kada sai ta saka ta kasa ko yace zan tambaye ki magana kada ki boye min komai ki fada min gaskiya abu ne da ya shafi shari'a yaushe ne zuwa kwana nawa ne ko sakan nawa ne ko awa nawa ne ko sati nawa ne ko wata nawa ne mace za ta iya hakura ba mijinta tare da ita sai ta tsaya kurum sai ta ce zuwa wata hudu zuwa wata shida wata hudu za ta yi karfin hali amma zuwa wata shida zai kyar to shine sai sayyidina Umar shi kuma yace me fa qala Umar fa sa'ala Umar ibnatahu Hafsa radiyallahu anha kam akthara ma tasbiru almar'a an zawjiha wa qalat 6 ashhur aw 4 ashhur fa qala Umar la ahbisu ahadan min aljuyush akthara min zalika sayyidina Umar yace daga yau an kafa doka duk sojojin da suka je fagen fama bakin daga suna menene kada wanda ya shige wata hudu duk wanda kai wata hudu a aika shi wajen matarsa a aiko wa'ensu a turo wa'ensu to shi aka fa wannan doka to shine matsalar da ta shafi shugabanci kenan yadda ake shugabanci kenan shugabanci ba ana zama kan kujera bane ana son har abada ba za a sauka ba sa'annan kuma a tara dukiya a rasa me za a yi da dukiyar a fita da su waje a dawo da su cikin gida sa'annan ana jagorancin al'amarin talakawa da al'umma ba shugaban masu jagoranci a'a mulkin ake yi an zabi shugaban kasa an zabi gwamnoni an zabi kowa da kowa kowa ya hau kan kujeransa to kamata yayi an gama da siyasa sa'annan ko tunda an gama da siyasa yanzu sai a dawo ya za a tafiyar da mulki me talakawa ke bukata suna bukatar ruwa ne suna bukatar wutar lantarki ne suna bukatar tituna ne suna bukatar abinci ne suna bukatar zaman lafiya ne suna bukatar menene to abin da za a yi ta bincike kenan ana nemo ga shi sayyidina Umar a cikin dare ɗaya ya ji abin da ya shafi al'umma kashi gari ya magance wannan abin da a ce haka ake yi duk matsalolin a yanzu an gama da su amma sai kuma a shiga bayan an gama zabe, an zabi shugaba, an gama siyasa, an yi siyasa, an yi zabe, an gama, shi kuma ana zancen siyasa din, har kuma wannan ce wannan shekarun su kare, ana neman kuma zarcewa, wannan shekarun su kare, ana neman kuma wace dabara za a yi, mana da'iman mulkin ake bukata, kujeran ita ce manufa, ita ce farko, ita ce karshe. Talakawa mai suke ciki suna jin daɗi, suna shan wahala, suna samun bukatunsu, abubuwan da suke lallai ne a cikin rayuwa, ana samun musu, a'a wannan ba shugaban masu shugabanci, masu mulki. To ana nan wata rana sai Allah zai ya tashi alkiyama, sa'an nan kuma sai a ce yau ai mulki ya ƙare, yau mulki sai na Allah kadai, kowa ya zo a yi masa hisabi, to rannan ido zai raina fata ko? محمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى اقرأ تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا الأمر أنا أوكر سودا زافي با أبند الله يكي بكاتا وجلك سمد إن يجربيك كي حقوري أم فهمت وانا مغانا آية تجي ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم kada ku dauki sunan Allah ko Allah madauki sarki ku sai zama kariya tsakaninku da yin aikin alkhairi. Kai rantsuwa ba za ka yi aikin alkhairi ba, shikenan rantsuwa sai har kai aikin alkhairi, sai kai kaffara ka je kai aikin alkhairi din. Shine ma'ana wala taj'alullaha urratan li aymanikum. Menene sababin wannan magana? Sababin wannan magana shine akwai wani sahabi sunan shi Mistah, shine tunda an gama da siyasa yanzu sai a dawo ya za a tafiyar da mulki. Mai talakawa ke bukata, suna bukatar ruwa ne, suna bukatar wutar lantarki ne, suna bukatar tituna ne, suna bukatar abinci ne, suna bukatar zaman lafiya ne, suna bukatar menene? To abin da za a yi ta bincike kenan ana neman. Gashi Sayyidina Umar a cikin dare ɗaya ya ji abin da ya shafi al'umma, kashi gari ya magance wannan abin. Da a ce haka ake yi duk matsalolin har yanzu an gama da su, amma sai kuma a shiga bayan an gama zabe, an zabi shugaba, an gama siyasa, an yi siyasa, an yi zabe, an gama, shi kuma ana zance siyasa din, har kuma wannan ce wannan shekarun su kare, ana neman kuma zarcewa, wannan shekarun su kare, ana neman kuma wace dabara za a yi, mana da'iman mulkin ake bukata, kujeran ita ce manufa, ita ce farko, ita ce karshe. Talakawa mai suke ciki suna jin daɗi, suna shan wahala, suna samun bukatunsu, abubuwan da suke lallai a cikin rayuwa, ana samun musu, a'a wannan ba shugaban masu shugabanci, masu mulki. To ana nan wata rana sai Allah zai ya tashi alkiyama, sa'annan kuma sai a ce yau ai mulki ya ƙare, yau mulki sai na Allah kadai, kowa ya zo a yi masa hisabi, to rannan ido zai raina fata ko? Wal mutallaqat ko? Sai ce wal mutallaqat ko? Shine والمطلقات matan da aka sake su, mace in an sake ta yaya za ta yi idda? Aka ce yatarabbasna, za su yi tsokaci, za su yi jira, bi anfusihinna thalathata quru'in, ma'ana tsarki uku, quru'in wasu suka ce tsarki uku ko jini uku, duk ma'anan su daya, ba cinya ba, kafar baya. Thalathata quru'in, tsarki uku ko ku a jini uku, in aka samu tsarki uku ko jini uku, to ta gama iddanta kenan. In mai idda ce da jini, in kuma karamar yariya ce kamar shekara 8 ko 9 bata fara jini ba, wata uku. In kuma babba ce ta wuce shekara, ta wuce yin jinin haila, sai ta yi idda da wata uku kenan ko? Wala yahillu lahunna, baya halatta gare su أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن سو بوي أبند الله يحلت أجكين ما يفسو معنى أنت أتنا لأن تشكي تبين مبابو تشكي تفرقسكي إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر إن سني إيماني دا الله دران الآخرة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وبعولتهن wannan kalmar da aka yi amfani da ita ita ta tasa ta kawo matsaloli ita ce ta kawo cene na ce dangane da macin da aka sake ta tana idda wabu'ulatuhun mazajensu kamar ka ce macin da aka sake ta za ta yi idda wata uku ko jini uku ko tsarki uku mijinta shi ya fi cancantar da ya koma da ita kafin ta gama idda to cewa mijinta din nan shine matsala ta taso tsakanin malaman fiqh kenan ko fi zalika in aradu islaha in suna son su yi sulhu ko gyara to cewa mijinta din nan sai aka ce mace da aka sake ta kafin ta gama idda in aka saki mace za ta zauna ɗakin ta tai idda wata uku ko jini uku ko tsarki uku a lokacin da take idda din nan matarsa ce ko ba matarsa bace eh matarsa ce ko ba matarsa bace matarsa ce za ta yi masa kwalliya ta sa jambaki ya rungume ta yi komai da komai mai kace matarsa ce kuma kace a'a kai tubka da warwara kenan ko ba matarsa bace eh ya za ce kuma matarsa ce amma ba zai kalle ta ba ba zai shafi ba zai rungume ta ba zaman me take yi matarsa ce ko ba matarsa bace ciwa shi mijinta wanda ya sake ta kai gwaran ci kuwa ke ehe matarsa ce akan haka za ta yi masa kwalliya ya kalli kyauta da komai da komai ya ji daɗi da komai da ita ha in aradu islaha wala hunna mislu allazi alayhinna bil ma'ruf wala hunna su matan suna da haƙƙi kamar yadda mazan ke da haƙƙi a kansu bil ma'rufi da ma'rufi mutuntawa kyautatawa nagarta girmama juna wala hunna mislu allazi alayhinna bil ma'rufi to wannan mas'alar ita ce babban mas'alar da ta dagula ma mutane rayuwa yanzu mata suna ganin maza ba su kula da hakokinsu maza suna ganin mata ba su kula da hakokinsu duk wanda zai rubutu ko zai yi lecture ko muhadara ko karantarwa ko magana saboda ba wanda zai dai ce to wannan mas'alar ta shallake hankalinmu bar a nemo albadariyuna isuwa suka yi yakin badar suwa ne ne da wane ne bar a nemo su a'a kowa sai yana so ya warware da azanci duk wanda aka tambaye shi ko aka ce zai muhadara ko lecture ko ya zai karanta sai ce ai rashin kulawa da hakokin juna shi ke kawo rashin zaman lafiya shi yasa aka sa kaza yasa aka sa kaza kaza ba haka bane ba saboda an ce wala hunna mislu allazi alayhinna bil ma'rufi yadda kake da haƙƙi a kanta aka dora mata haka ita ma take da haƙƙi a kanka aka dora maka kai ma dole ne ka sauke wannan haƙƙi a kanka kamar yadda ita ma yake wajibi ne ta sauke wannan haƙƙi a kanta ta kula da ta girmama ka kai ma biyayya kai ma komai da komai kai ma ka kula da ita ka girmama ta to za a ce kai mata biyayya eh za a ce kai mata biyayya ka kyautata mata kai mata biyayya kuma muna na mata kenan eh to za ka gani insha Allah walil rijali alaihinna daraja ai maza suna da daraja kwaya daya akan mata walil rijali maza alaihinna nada akan mata darajatan wahidatan ma'ana tsakanin kai da ita hula daya ce ma'ana mataki daya ne shine na ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i shine kai ne zaka bada sadaki ka bada wajen zama da ci da sha ko mene wannan darajar da kake da shi akan ta kenan fa daraja kwaya daya sai bahaushe mai da shi daraja kwaya dubu da haka bane ba to ba yadda za a yi a zauna lafiya sai mai da shi darajoji sun fi dubu to wannan darajoji da suka fi dubu a cikin nasa ko al'ada ce ta bashi wannan haƙi, akwai hakkoki da shari'a ta baka, akwai hakkoki da al'ada ta baka, akwai hakkoki da shari'a ta baki, akwai hakkoki da shari'a al'ada ta baki. In muka zo muna son mu tabbatar da gaskiya, mu daina yaudarar kanmu, mu daina zaluntar kanmu, za mu tabbatar da cewa duk hakkokin da shari'a ta ba mace mijinta na bata, duk hakkokin da shari'a ta ba namiji matarsa na bashi, to hakkokin da al'ada ta baka da hakkokin da al'ada ta baki, to nan ake samun tashin hankali. Wannan kuma tashin hankalin ba zai kare ba har abada. Kowa zai iya maganarsa, surutunsa, azancinsa, kwane-kwanensa, ya faɗi gaskiya, ya faɗi ƙarya, ya faɗi daidai, ya faɗi ba daidai ba. Har yanzu matsalolin dada lalacewa suke yi, ba ran da matsalolin suka taba ɗauko hanya na gyara. Saboda me? Ai kuskure hanyar gyara ɗin. Wallahi rajala alaihin daraja. Wallahu, Allah madaukakin sarki, azizun, buwayayyen sarki ne, ya fi karfin kowa, baya shakkan kowa, baya tsoron kowa. Sai kuma aka ce hakimun, amma mai hikima ne, baya zalintar kowa, saboda hikima ita ce a aji komai inda ya dace, ko? To wannan matsala in aka ce za a darasa ta, a tattauna ta, to kaga ga maza ba za su ji dadi ba, mata su ma ba za su ji dadi ba. Haka ne ko ba haka bane? A tattauna su ko a tsallake su? Eh? A tattauna su. Hukukun zaujain, hakkokin ma'aurata guda biyu. Kai sai kuka ce a tattauna. A lokacin da za ka yi aure, kafin ka yi aure ka tara sadaki, ka tara lefe, ka tara akwatu guda biyar, guda arba'in, guda menene, wajibi ne a kanka ka san menene hakkin matanka a kanka, menene hakkinka a kan matanka. Lokacin da za ku aurar da ita, tariyan gadon a tara mata gadaje ne da shimfidu da menene da menene, tun daga gando albasa har abbatuwa, duk kamata ya mi dake wajibi shine a koya mata menene hakkokin mijinta a kanta, menene hakkokinta akan mijinta. Ya zamana kai kafin kai aure ka san hakkokinka akan matarka, ka san hakkokin matarka akan ka, ita ma kafin a aurar da ita ta san hakkokinta akan mijinta, hakkokin mijinta akan ta. Shikenan sai a zo a lissafi ake tafiya, kin ke ta haddi ka ke ta haddi, to za a zauna lafiya. Amma shi aure zai ya gama ta masa kyau, ita aurar da ita za a yi lokaci, ta kai aure za a aurar da ita, ba wanda ya san hakkin wani akan, ba wanda ya san hakkinsa akan dan uwansa, to yaushe za a taba zama lafiya? Abba ka san hakkin wani mutum akan ka ba, yaya za ka yi ka tsayar da wannan hakkin? Shi kuma ka ce wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fihi wa yas'alil ulama'a wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazina yadulluna ala ta'atillahi. Ba haka bane ba? Ina mana wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan, ba haka bane? Lallari kenan ko? Eh, ba haka yake cikin lallari ba? Lallari littafi ne mai albarka, wannan ya fi shekara 50 amma zai gaira cikin kwakwalwarka. Haka shi ma littafi ne, Allah ya sa masa albarka. Wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan, baya halatta gare shi aikata ko menene hatta ya alama hukmallahi fihi, har sai ya san hukuncin Allah. To ya za ka san hukuncin Allah? Baka yi karatu ba, baka sani ba, sai ka je ka tambaya, to shikenan in so nake na yi aure, wa yas'alil ulama, ya tambayi malamai, so nake na yi aure, so nake na san, ga malamin lahlari ya daure ni ya ce ba zan iya, bai kamata na yi aure ba sai na san kaza kaza kaza, hukuncin Allah ciki, so nake a shimfiɗa min menene hakkokina akan matan da zan aura, menene hakkokinta a kaina, saboda aure ibada ne, so nake zamo ibada ya zamo min sababin shiga aljanna daga ni har ita baki daya. To yace maka wayas'alil ulama'a, ka tambayi malamai, sai bar kofar bude malamai, sai ta yi faɗa ma gaskiya, sai ta yi faɗa ma ƙarya, sai ta yi yaudare ka, sai ta yi ma aminci, sai ta yi duk wannan mai yiwuwa, sai ce wa yaqtadi, yayi koyi bil muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama. Ashe malam mai lahlari ma ahli sunna ne, ashe shi ma sunna yake karantarwa, ashe su shi ma sunna yake bi, ba haka bane ba? Dukkan su malaman sunna ne. dukkan su yace wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazina yadulluna ala ta'ati Allah ashe masu bin sunna suke shiryarwa zuwa bin Allah ba biya son zuciyar su ba ko duniyar su ba dukkan su malaman sunna ne to ya kai sunna tai bacci tai kwa tai bacci ta kau a cikin rayuwar mu shekaru kusan 100 ko shekaru nawa malamin 20 ne ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna bane cewa wa mastaha anhu min hadithin fajin bihi wai duk abinda ya inganta na daga hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi zaka bauta ma manzon Allah yace da'u kullu qawlin da'u kullu qawlin inda qawli muhammadin fama aminun fi dinihi tamugamir duk wani ce ne nace duk wani wanda zai faɗi wata magana kyale wannan magana matukan akwai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ce wannan magana doka ke ne da ya kafa maka zai kawo maka abin da yasa ya faɗi haka me yasa ya faɗi haka sai ya ce fama aminun fi dinihi kamugamiri wai in ka dauki maganar manzon Allah kana aiki da ita kana cikin aminci a cikin addininka har kan hadu da Allah madaukin sarki har a cikin aljanna amma har ka bar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zaka dauki maganar sa malamin ka ne malami na ne shehu na ne shehun ka ne shehun ta ne shehun su ne shehun mu ne matukan ya saba da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka dauka ka kauce hanya ka bata kenan ba masu ma'aikatan gwamnati ana cewa lamba daya sakin layi to ka saki layi tunda an saki layi shikenan ba ran da za ta badawa kan layi kenan ba haka bane ba to ashe su duka ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna bane ba eh ahlus sunna ne to me yasa kuma yanzu ahlus sunna suka zama kuma abin kiyayya kuma kowa ya hada ce shirini ko kowa ya hada ce lahallari me ka haka eh son zuciya to kai yanke hukunci kai ma kan son zuciya baka yi tunani ba kai gaggawa kai yanke hukunci kan son zuciya eh a baka yi adalci ba dama ka'ida in za a tattauna abu ba zai taba yiwuwa ka tattauna matsala kuma kai kana da wata matsalar da gaggamsu da ita a cikin zuciyarka ba ba za ka taba samun gaskiya ba sai ka fitar da komai zuciyarka yanzu ba komai gabanka gaskiya kake so sai ka auna maganar kowa ka auna da hankali da nazari to shine sai ka zo ka san cewa to ga inda gaskiya take amma ni na gamsu da matsala kaza sa'annan kuma ina son na tattauna wannan matsalar da na gamsu da ita da wacce ban gamsu da ita ba wacce ce daidai duk inda aka je aka dawo wallahi nan da inda zan fadi ki zan zauna ki zan tsaya kenan ba haka bane ba to shine sai ce in za ka yi aure shi ka san me hakkokin matarka akan ka me hakkokin ka akan ka akan ta kuma in za ku aurar da ita sai ku fahimtar da ita menene haƙƙin shari'a akan ta to da wannan shine an ba ta guzurin rayuwa shi ma an ba shi guzurin rayuwa kenan ko walahunna huququz zawjayn hakkokin ma'aurata guda biyu walahunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf walahunna mata suna da haƙƙi akan mazansu mislu allazi alaihinna bil ma'rufi kwatankwacin haƙƙin da mazansu ke da su akan su walil rijali alaihinna daraja maza suna da daraja kwaya daya tsakanin su da matansu sheke laysa zawaju fil islami aqdu istirqatin wa tamliki yace aure a cikin musulunci ba an kulla ciniki ne na bautatarwa ko bauta ba ba ka sawo ta bane ba ka dauko ta don ka bautatar da ita bane ba kin saye shi bane ba kin aure shi don ki bautatar da shi bane ko ki zama uwarsa ba wa inna ma huwa aqdun yace ai aure auratai aure baki daya mana an kulla yarjejeniya ne yujibu huquqan mushtaraka wa mutasawiya wannan daura aure da aka yi din nan an kulla aure ne da abinda zai wajabta hakkoki tsakanin namiji da mace matan da miji kuma mutasawiya daidai wa daida daidai wa daida aka ce mutasawiya bi hasbil maslahati al'amma lizawjayn dangane da maslaha da ta shafi matan ma'aurata guda biyu mijin da matan a inda aka ce mutasawiya hakkoki daidai wa daida to daga nan zaka san cewa ba za ta zama lafiya ba waye ta ba tunanin cewa yadda yake da haƙƙi kan matarsa zai fushi zai tsawata ita ma tana da haƙƙi a kansa daidai haka waye ta ba tunanin wannan waye ta ba daukar zamantakewar aure hakan nan ai waye ta ba dauka haka da wahala ko to shikenan ba za ta zama lafiya ba kenan saboda an yi zalunci kenan duk sa'an da ka samu zalunci to ba za a taba zaman lafiya ba fa huwa yujibu ala zawji huquqan lil mar'a kullu aure da aka yi randa aka daura aure din kana gidansu kana gidanku ba abin da ya hada ku amma har randa aka biya sadaki aka daura aure wannan daura auren da aka yi zai wajabta maka wa'ansu hakoki nata zai wajabta mata wa'ansu hakoki naka wajibi ne ka kula da su kai ma wajibi ne ka kula da su kama yujibu ala almar'ati huquqan lizawji kaman yadda auren ya wajabta mu akan mace hakoki na mijinta wa fi hadha at-ta'bir al-mujaz thalathatu ahkamin wannan walil rijali alaihinna daraja wa lahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf wa lir rijali alaihinna daraja sai ce ya haifar da mas'aloli guda uku al-mas'alatu al-ula mas'ala ta farko lin nisa'i min huquqi zawjiyya ala rijali mithlu ma lir rijali alaihinna wa in mata suna da haƙƙi akan mazan su kaman yadda mazan su ke da haƙƙi akan su kaman me yace mithlu husn as-suhba wal mu'asharati bil ma'ruf misali na farko zaman lafiya kyautata ma juna mutunta juna zaman lafiya kyautata ma juna da mutunta juna zaman lafiya zai iya samu shiga kyautata ma juna zai iya samu shiga mutunta juna kuma fa yaushe da mijin ba mutumin ba haushe ya taba tunanin ya kamata ya mutunta matarsa yana da wuya ko yana da wuya wa tarkul mudarra da kuma abba ya san cewa bai halatta bai cutar da ita haka ita ma bai halatta mata cutar da ita ta yana faman ya kautar da cuta gabarinta da ma tana faman ta kautar da cuta gabarin shi saboda a zauna lafiya saboda haƙƙi ne ba wai sai in kin ga dama ba kai ma haƙƙi ne akan gaba sai in ka ga dama ba aka ce haƙƙi abin da yake wajibi ba ana cewa haƙƙin wuya ba me ya haƙƙin wuya idan haƙƙin wuya yake a ciki kusa to duk abin da yake da haƙƙi ba na ya kama ma wuya dole ne kai ba wai sai in ka ga dama ba abin da yake ya ga dama shine in ka ga dama amma abin da yake haƙƙi ne dole ne kai wattiqa kullu minhumma Allah kowanne a cikin su ya ji tsoron Allah akan dan uwansa mijin mai gidan ya ji tsoron Allah akan matarsa matan ta ji tsoron Allah akan mijinta fil akhirah ma'ana ka kudurta cewa wannan baiwar Allah da kaje ka karaba ta da iyayenta ka dauko ta ba ta da karfi ba ta ba su san me ke gudana ba a duniya to ka ji tsoron Allah duk abin da kai mata na zalunci Allah yana kallon ka kuma zai kama ka a lahira ke ba ki ji tsoron Allah wannan mai gidanki da ya dauko ki aje gida ya fita ya je aiki kafin ya dawo me zai ke ma ki ji tsoron Allah abinda duk kika yi abinda bai dace ba Allah yana kallon ki Allah zai kama ki a lahira wa ta'atu zawjati li zawjiha kuma wajibi ne mace ta yi ma mijinta biyayya ina ma na biyayya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba ka bane ba abinda ake ce ma biyayya kai ma iyayenka biyayya shine mas'ala ta zo hajjiya ta ce ga yadda take so a tafiyar da shi kai kuma kana ganin ga yadda ya kamata a tafi da shi abinda hajjiya take gani ba nassi bane daga Allah da manzonsa kai ma abinda kake gani ba nassi bane daga Allah da manzonsa kana gani ne ya dace ita ma tana gani ya dace biyayya sai ka janye ta ka sai ka bar ta na mahaifinka ko na mahaifiyarka kai biyayya ke haka mace da mijinta miji yana mai gida yana gani ga yadda ya kamata abu ya kasance kai ma kina gani ga yadda ya kamata ya kasance ba nassi bace mas'alarki ba nassi bace mas'alarsa to sai ki janye ta ki mas'alar sai ki bar zata to ki masa biyayya kenan ba a ce ki bautata masa ba ba a ce ka bautatar da ita ba hakokin kenan fa ake tafiya a nan saboda kowa ya san shin yana kulawa da hakokin ko kuwa kowa yana da laifi a ciki wa tazayyin kullu minhumma lil akhar kaga ya kawo haƙi wai kowanne a cikin su yadda kake son matarka ta ci kwalliya ka gani ka ji dadi ana son kai ma ka ci kwalliya ita ma ta gani ta ji dadi ai zaka kike zaka kalima hakan kai tsinki haka nan ba kana son ta ci kwalliya ba ta sa ma jambaki ta ci kwalliya ta kifka kaza ta yi kaza ta yi kaza ba aka ce ba kana so ba to ita ma tana so bata san haƙƙinta bane ko ko bata san inda za ta yi bane shine sai ta yi shiru in ka da gida mana rigar da ta yi datti za ka yi wanki shi za ka saka in ka kure akwatu ka fesa turare za ka fita waje kenan ita kuma aka ce ka yi ma wannan haƙƙinta ne ba yaya da sauki sai zaka fita sai ka gama komai da komai zaka fita kai wanka ka gama zaka fita shine zaka kura akwatu ka dauko hula ka ka fita waje shikenan ka barta a cikin gida kai kuma kana so ka zo ka tarar da ita ta ci kulliya tana jira ka tashi fesa turare ita ma tana so ka fesa mata turare ta ji kanshi ana jallai ko قال ابن عباس عبد الله بن عباس yace Abdullahi dan Abbas sahabi ne duk inda kai da tsoron Allah yana gaba da kai duk inda kai da ilimi yana gaba da kai duk inda kai da komai ne yana gaba da kai shine yace me inni Abdullahi dan Abbas yace inni la atazayyanu limra'ati kama tatazayyanu li yace yana cin kulliya dan matarsa ta gani ta ji dadi kamar yadda yake son matarsa ta ci masa kulliya shi ma ya gani ya ji dadi sahabi ne ko eh habarul umma babban malamin al'umma sahabi ne yana dangantaka ta jini da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wa da shine wa da shine wa ne kowa ya san shi a cikin bin sunna kowa ya san Abdullahi dan Abbas gashi yace yana cin kulliya don matarsa ta gani ta ji dadi yanda yake so ita ma ta ci masa kulliya shi ma ya gani ya ji dadi to ya ake yi da zan lai ai da abin da za a yi ana ta sanawa ana gani yaya za a yi sai ka je ka yi lissafi ka gani wanne ne ya kare a wajenka wanne ne kake iya yi wata kunu zinatu rijali bil mazhar al-la'iq wan nazafa wa husn al-hindab wal libas wa tatayyub wal khidab wa ma yaliq bil ahwali fi waqti shababi wal kuhula wash shaykhuka wata kunu zinatu rijali yace aka ce kai ma matar ka kulliya yaya za ka yi shine yace bil mazhar al-la'iq in za ta ganka cikin mazhar al-la'iq cikin tufa mai kyau kai kulliya ka sa abinda zai kara ma mutunci da daraja amma ba sai kana shigowa gida zaka ce kobe riga mai kyau din sai ka dauko rigan da za ka yi wanki ko mai datti ko mai menene shi zaka sa yana bashi yana karni yana hamami yana zarni yana menene ne da shi zaka yi ta kai kawo ba haka bane ba to kaji abin da ya fada kenan bil mazhar al-la'iq ka bayyana mata a cikin mazhari wanda yake ya dace da darajarka a wajenta da darajarta a wajenka wan nazafa da tsafta ba za ta je wani doyi ko bashi ba kai ma kai wanka ka fesa turare kai menene da menene wa husnul hindam wal libas a sa tufa mai kyau wa tatayyub ka fesa turare wa ma yaliqu bil ahwali yace kuma sai ka kalli abin da ya dace waqti shababi wal kuhula wash shaykhuka aka ce kai namiji din nan kaka su kashi uku ko lokacin da kake saurayi ko lokacin da ka girma ko lokacin da ka tsufa kowanne akwai kulliyar da zaka yi da ya dace da shi ko duk ɗaya ne eh ba ɗaya bane ko lokacin da kake saurayi samari lokacin da kake saurayi akwai irin shigar da ake so kai ka nuna kai saurayi ne lokacin da girma ya zo akwai irin shigar da ake so kai shi yafi dacewa da kai lokacin da ka tsufa akwai irin shigar da ake so kai shi yafi dacewa da kai ka taba jin wannan maganar kamar yadda ita ma wa ma yaliqu bil ahwali fi waqti shababi wal kuhulati wash shaykhuka روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال امرني ربي ان اوفي لحيتي واوفي شعري اما ان فسكك تزمو كمان فسكتا تو ميه بمجي كينن بابو كو اصاني اي حقي na farko kenan mun ji yadda mas'alar ta tafi ko ma haƙi ta farko kenan haƙi na farko kenan saboda ke kuma lokacin da yake budurwa ana son da'iman dama budurci din shi kansa kyau ne da kin dan ƙara komai kin ƙara sai ƙara kyau kin fara girma shikenan an fara tafiya sai kuma a san wani irin shiga za a yi an zo an girma an kai shekara nawa ba kike tsufa eh shekara nawa 50 shekara 50 mace ai bata tsufa ba lokacin mace ke jin a lokacin mace lokacin da aka fi jin dadin rayuwa da mace kenan daga 40 zuwa 55 zuwa 60 lokacin yaranta da wauta da menene da fitattun sun kare shekara 40 zuwa 50 ta girma ta mallaki hankalinta an yi wautan an gaji ba shi da amfani an yi shagwaban an yi menene da menene yanzu hankalinta ya shigo jikinta ba abinda take so sai zaman lafiya to a lokacin ta san yadda ake cewa rayuwa lokacin ne za a fi jin daɗin rayuwa da ita fiye da wata budurwa kun manta ne muna karatu Abu Dawud ne ko menene muka ce ai mata dan Allah ku ji tsoron Allah
in kika ga yake kai shekara 60 ki bar shi ya aure ya samu ƴan mata yana zuga shi nan sayyidina Usman ya ga Abdullahi dan Mas'ud yana tafiya Amina yace ya kike tafiya a can haka ko bai ka zo mu auren ma da budurwa ta tuna maka da ta sa ma gas a jikinka sai wata mata ta rubuta ta kaza mallan kai baka san wata mai shekara 60 ta fi yara bukatar namiji ba daga shekara 40 zuwa shekaru 60 shekaru 20 din nan shekarun jin dadin rayuwa kenan amma da yarantadin sabon jiki zaka samu amma duk sabon jiki kuma yana tafiya da sabon kokolwa sabuwar kokolwa zaka ji dadin sabon jiki kuma za ka tabka ma shirme zaka samu wauta dadin kuma sai ya gudu lokacin komai daidai ne a wajenta ba haka bane ba to lokacin da ta zo ta girma ta kai shekara 60 kuma za ta 70 kai kuma lokacin kana nawa kenan 80 zuwa 90 kenan ko to lokacin akwai irin shigar da za ta kai maka lokacin ba kowa shiga zai mata kyau ba ko ba mun tattauna kwalliya na kawo kyau ne ko yana kwalliya tana kawo kyau ne yana fitar da kyau da ke akwai ne in akwai kyau sai ta fitar babu kyau sai ta fitar sai aka ce yar shekara 18 25 zuwa 30 ta sa kaza ta sa jambaki ta hauta kalmi ta yara ta sai mata me sai mata kyau kawo mace da ta kai shekara 75 kuma ita ma ta sa jambaki ta rata jaka ta sa tana tafiya tana sai mata me me yasa nan yayi kyau nan yayi muni eh mana shekara ta 75 ta sa jambaki da jangira ta hauta kalmi ta yi haye ta dame ta rata jaka tana sai me sai ta lafiya me yasa lafiya lafiya ce ma me kawo haka lafiya ka ba lafiya a rataye jaka ki shine suka ce kowane lokaci da abin da ya dace sai suka ce kwalliya tana fitar da kyau da ke akwai ne ba wai tana kawo ainihin kyau bane in babu kyau abin da ke da shi in mune ne kwalliya sai ta kara mune sosai an fahimta asali haƙƙi na biyu an ji wannan haƙƙokin ko to sai ka ga me ya matsayi ka me ina kake cikin wa'annan na biyu ifafu kullum min az-zawjayn al-akhar bihasb al-haja ka aure ta ne dan ta ka biya bukatunka ka kare mutuncinka sanadiyyar tana tare da kai baka bukata waje duk sa'an da mutum zai fita gida ya ci abinci ya koshi ko ya fita waje ai masa tayi ba zai ji dadi ba ya sha'awa amma mutum ya fita da yunwa a gida bakin titi ko mai ake toyawa ko kasa masara ake kasawa ko waina ake toyawa sai ga yana jin kashi sai ga dama da yunwa ya fito to kasance ba haka bane ba shi yasa aka ce ai kana gida ne wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai aka ga ya tashi ya shiga gida sai ya fito kuma yayi wanka sai ce wacce ce wata ce ta zo za ta wuce shine shedan yazo ya saka wani abu a zuciyata sai na tashi na shi yace duk sa'an da kake tafiya ko kake zaune kaga mace za ta sa maka tunani a cikin zuciyarka ka tashi ka shiga wajen matanka duk abin da take da shi matanka na da shi yace abin da ke sirri ne daya shedan ne duk sa'an da mace ta gabato tana zuwa kafin ka ganta shi rufa mata kyau ko matanka ta fi ta kyau tana kai sai kana gani ai tafi matanka kyau ai tana da kaza sai ka fara lissafi ai sai dama da matanka ita ma ka zanta haka yake ina ba wani abu bane shedan ne manzo Allah ce to duk sa'an da mutum ya ji haka sai ka tashi ka shiga wajen matanka sai ta katange ka kaga an ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ta zama sutura ta zama asiri saboda ita ba za a ganka waje ba ba za a zubar da mutuncinka ba ba za ka bar da dukiyarka ba ba za ka dauko cuta ba ta katange ka to kai ma haka ake so ka katange ta ka biya mata bukatar ta inda za ta gamsu ba ta bukatar duk wannan miji ba ta gani sai ta ce wannan ko bishiya ne ko kututture ne saboda ka gamsar da ita amma in ka barta da yunwa kuwa fa duk wani namiji ko almajiri ta gani shike dai ita ma sai hankalinta ya tashi ba haka bane ba shine ifafu kullum min az-zawjayn al-akhar bihasb al-haja liyastaghni kullu minhuma an at-tasallu ila ghayrihi kowanne ne kata gi dan uwansa ya hana shi bukatan wani daban wa yatawakha al-waqt al-munasib kazabi lokaci da yake ya dace ki san lokacin da ya dace ki yi mishi kaza ka san lokacin da ya dace kai mata kaza wa yu'alij kullu minhuma nafsuhu bil adwiyati allazima idha sha'ira min nafsi ajzan an ta'diyati haqqi al-akhar yace kowanne a cikin su in kaga cewa yanzu baka da karfin da zaka yi kaza sai ka nemi maganin da ya dace in kaga cewa yanzu baki da daman da zaka yi kaza sai ki nemi maganin da ya dace naki kwantar masa da hankali naki biya gamsar da shi kai ma naka gamsar da ita shari'a bata hana wannan ba ko الثالث حكي نقول
للرجال درجة أي منزلة على النساء وهي درجة القوامة والولاية درجة أي شيء كشيد شيء أكنتا كشيد أي شيء أكنتا شين القوامة والولاية كين شوغا بكسا أجدك كين قمنا أجدك كين وانين اقصركي أجدك أبن كفتا شيزا أي أنت أي مكبيايا إن ديبا بيان الله بني كنا جن كنا جن كنا كذا كنا جن كذا سيك جنجي تشين بيجين كنكو وتسيير شؤون الأسرة كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم أي مسوق التفضيل وإعطاء درجة القيادة له أمران أبن دي ساكة كين شغبان جدا سبو دابو أبو دابيو تكوين الرجال بزيارة خبر بزيادة خبرته وعقله واتزانه وعقله أنت كينا شغبا سبدا كافي تهنكلي كينا كبيا صداكي كذا كاو عبينشي كذا كاو جنزما تو أي دولي كذبو كانا شغبا كينا كودا بانيني كوا كوا تيتي كوا كوا اروا تيتي تنى كي كبيا صداكي كي كاو عبينشي كذا كنمو اندزا أزونا كودا تنى جدا وغل نزيناري أتتي آآتي كنمو متجدا دولي كنمو متجدا كوكا سيا كوكا جنا كوكا حيا to wa'annan sune suka baka daman ka zama kai ne shugabanta ilzamu bil infaqi ala al mar'a bi daf'i al mahri ko fadi wannan wal khulasa suka ce al ziwaju sharikatun bayna ithnain aure sharika ce company ne tsakanin mutane guda biyu namijin da matan in ka ji an ce company sharika ma'ana kowa fana da cewa a ciki kowa na da haƙƙi a ciki kada ka taba tsammanin cewa don al'ada ta baka kana da ƙarfi kai fushi kafin da ba haƙƙin ka ba ka mai da shi haƙƙin ka a kai ma kana kuskure saboda rayuwar nan da kake gani matakai ne fa rayuwar aure matakai ne akwai inda kai ka fi ƙarfin rayuwar akwai inda kuka zo ku biyu kai da ita duk daidai akwai inda za ta zo ta fi ƙarfin ka kowa ne kai kuwa saboda matakan aure shine daga lokacin da aka aure in saurayi da budurwa komai dadi ne da shi ba baki rashi ne ba hauje ce amarya ba ta laifi ba haka bane ba ko manta kyau yake mishi saboda lokacin ya zo yana jin yunwa in aka yi kiran sallah lokacin azumi aka yi kiran sallah duk abincin da aka maka gaban ka dadi ne da shi sai ka fara koshi ka ce ai ba sukari ko ba gishiri me yasa baka sani ba tun lokacin da ka dauka ka sa baki a lokacin komai dadi ne da shi duk abin da tayi dadi ne a wajenka ta dauko abinci ta aje kana kallon hannunta da zobe in ta dama fura ko ta kawo maka shayi kaman wani abu aka saka a ciki duk yana nuna cewa a lokacin da kai auren kana cikin matukan jin yunwa yasa ko manta daki ne ko manta ke yake maka haka za a yi har shekara daya ko shekara biyu to duk yunwan mutum ya samu abinci ko da kofin ruwa yake sha shekara daya yunwan bata ragu ba to yanzu yunwa fa ta fara raguwa to shikenan ita kuma ta fara zaka fara kana dawowa gida abinci ne ba a gaba zaka yi ta mita amma farkon ko menene dadi ne ba zaka yi mita ba saboda kai bukatar ka yanzu zaka yi ta mita kana tsawatawa ba ta ce maka komai tana sa kai kasa ba ta iya cewa komai saboda tana da kunya har yanzu tana ganin girman ka haka za a yi shekaru biyu in ba ka da hankali ka tafi ga daka shekaru biyu kenan za a samu wasu shekaru biyu kuma shekara ɗaya ko shekaru biyu ya danganci da yanayi da irin al'adun mutanen da lokacin kuma yanzu ka zo kai tsawa sai ta ce ai ba laifi na bane ka danzir ne an dauke wuta ne ba kaza ne ba gas ne ba kaza ba gas ne to me hankali daga nan sai fara tsayawa wacce ba ta iya daga kanta ta zo tana kare kanta gaba me za a yi me to sai a zo a kara wa'in shekaru biyu din yanzu ba za ta sa kanta kasa bane ba za ta kare kanta bane kana fadan ɗaya sai ta fadi biyu don ta nuna maka cewa wannan kamfanin ba kai kadai gidan nan ba kai kadai bane ba a lokacin ka haifi ƴaƴa shida ko bakwai ya za ka yi da ita fitar da ita gidan yana da sauki in ka ɗauki bishiya ka dasa kofar gidanka yau zuwa yamma ka ga bai maka ba sai ka kama kai mai ka zare ka je kai mai ka jefar amma ka bar bishiyar ta shekara takwas kofar gidan ta yi mai zaka da sauki za ka kama ka cire sai ai mai to yanzu za ka nuna maka fa ba kai kadai ke da gidan nan ba in kai tsawa ta yi tsawa kuma baka isa ka fitar da ita gidan hankalinka ya kwanta ba ko wane ne kai hankalinka zai tashi ɗaya kawai su saka irin gaba suna kallon ka hankalinka zai tashi to haka matakan rayuwar su ke sa aka ce kamfani ne in ka fahimci haka to za ka shiga taitayinka to shikenan sababinka da fitinanka da komai da komai, wannan yaro ya je makaranta, wannan ta yi aure, kowa kuma ya gama daga kai sai ita, kuma lokacin ta zama danginka kuma ba ka da kowa sai ita, ba ta da kowa sai kai. Wa ala kulli sharikin an yu'addi lil akhari huquqahu, kamfani ne tsakanin mutane biyu, wajibi ne kowane daya a cikin mutane biyu ya baiwa dayan haƙƙinsa. Wa yaqumu bima yajibu alayhi lahu bil ma'rufi, kowa yayi abin da yake wajibi ne a kansa bil ma'rufi a cikin mutunci. Kama sabaka fi sahih Muslim an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yace kaman yadda Jabir ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada fi khutbatihi fi hajjatil wada, fattaqullaha fin nisa'i, fattaqullaha, ku ji tsoron Allah fin nisa'i, a cikin matan da kuka aura, fa innakum akhaltumuhunna bi amanatillahi, saboda ku kun dauko su ne, kun raba su da gidajen su ne da amana ta Allah, ashe kuwa in ka ci amanar ta, ka ci amanar Allah, ka ci amanar Allah. In ka cuce ta, ka zalunce ta, bata sani ba, ko ba ta da karfi, ko ba ta san me take ciki ba, Allah yana kallonka, amanar Allah ce. Wasta halaltum furujahunna bi kalimatillahi, kalma ta Allah, shari'ar Allah ita ta halatta maka matutar ta, ta halatta maka sadu da ita, in ba haka ba ya za a yi ka kusance ta ba. Walakum alaihinna alla yu'tina furashakum ahadan takrahunahu, hakkinku ne a kansu kada ta kawo wani ya zo gidanka baka nan ko kana nan ta zaunar da shi falonka kan kujeranka ba da izininka ba, sai da izininka. Ko wane ne, ko iyayenta za su shigo gidanka sai da izininka, sai da izinin ne a al'adance an sani, ba sai an nemi izini ba, tunda wanda yana kowa ya san wata za ta zo ubanta kaninta wanta wannan an sa abu ne, amma in baka yadda ba sai an nemi izininka, saboda ba a san kana shakkan ko wani abu zai zo ya bata ma iyalinka, sai an nemi izininka. Fa in fa'alna zalika fadribuhunna zarban ghayra mubarrih, in suka yi abin da bai dace ba ku ladabtar da su dukan da ba zai cutar da su ba. Wala hunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, wala hunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, wai arzikin su da tufan su duk wajibi ne akan ka bil ma'ruf, da mutunci. وفي حديث باز بن حكيم عن معاوية ابن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال يا رسول الله ونزلت يا من زعل الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أهدنا لنين حق مجن أيم أكرسة, قال سيما زعل الله شيء أن تتئمها إذا طئمت, إن كتشي كتشي دا إتا أبندك كاوشي زا أبندك كتشي زا تتشي باقا بني با kai ga lokacin naman ka za su ci miyan kuka kulami ba daidai ba ko, wata suha idza tasaita, ta sa mata tufa, in ka sa tufa darajarta ya kai, ya danganci darajarta gidansu da ka dauko ta, me ake ci, me ake sakawa gidansa, gidansu kullum sai sun ci wainan kwai, sai sun ci naman kaza, gidansu leshi ake sakawa, menene duk abin da yasa ta ci kenan, ka ganta ko ina ya ci ka ba, ka ga kyauta in ka auro ta, dole kai maka kula da tufarta, sai in ta yadda, in ba ta yadda ba, ba ka da haƙƙin da zaka bata tufar da bata kai irin tufar da take sawa a gidansu. Wala tadribul wajha, kada ka kuskura ka buge ta a fuska, wala tuqabbih, kada ka bata mata fuska, kada ka bata rai kai fishi, wala tahjur illa fil baiti, kada ka kaurace mata sai a gida. Ajo wannan hakoki, to she mallan yace wa hal ala zawjati khidma, mace wajibi ne akan ta taya maka khidma a gidanka, ta shiga kicin ta share wannan, ta wanke wannan, ta goge wannan, ta rataye wannan, ta yi ma yayanka, wai wajibi ne a kanta a shiga wannan ko a tsallake shi? Eh, wajibi ne ko ba wajibi ba ne? Ikhtalafa al-malikiyya, malaman malikiyya sun kari juna ilimi cewa faqala ba'dhum, wa'ansu manyan malaman malikiya suka ce laisa ala zawjati khidma, khidman gida ba wajibi bane akan ta sai in ta ga dama, ta share maka daki, ta share maka wuri, ta wanke maka kaza, ta yi kaza, ta yi kaza, ta yi kaza, ta shiga kitchen awa uku awa hudu, ce ba wajibi bane, li'anna al-aqda yatanawalu al-istimta' lil khidma, wai yarjejeniyar da aka kulla aure din abin da ya shafa shine ka ji dadi da ita, ta sallama kanta ta baka ka ji dadi, ka gama haƙƙinka kenan. amma ta yi ma hidima suka ce ba cikin sharadin aure wa huwa laysa bi aqdi ijara wai ba hayo ta kai ba ai wala tamalluku raqaba wai ba ka mallake ta bane wa innama huwa aqdun ala al-istimta'i wai ai aure an kulla yarjejeniya ne akan jin dadi kawai shi yasa aka ce ko me take ciki in ba rashin lafiya bane ba haila bane ba nifasi bane ba cikin harar ihrami take ba in ka bukace ta sallata bar komai ta zo ta bar ka ji dadin ta shikenan والمستحق بالعقل هو الاستمتاع دون غيره ويجن دا ان سادوا دا ita kai shine abin da yake wajibi a kanta sauran ayyukan malaman maliki ya wasu kace a fala tutalabu bi akthar minhu kar a nemi sama da haka a wajenta liqauli ta'ala saboda Allah ya ce fa in ata'anaku in suka yi muku biyayya suka sallama kansu suka baku kuka ji dadi da su fala tabu alaihin sabila kada ku nemi wani abu kuma saboda haka ku kace a karanta ku kana so a tsallake eh a karanta ku to abinda wasu malaman malikiya suka fada kenan wa qala ba'duhum alaiha khidmatu mithliha wai suka ce a wajibi ne ta yi khidma amma khidman da ya dace da darajarta fa in kanat sharifatal mahalli li yasari ubuwa aw tarafuhin fa alaiha tadbiru lil manzili wa amru al khadim wai in ƴar mawadata ce gidan wadata ta fito to ba komai za a ce tai ba fa sai abinda ba zai ci ba sai abinda ba zai zubar da martabarta ba shine za a ce to yanzu wajibi ne ki wannan kenan ko tadbirul lil manzil kenan wa amrul khadim kai ayi kaza khadimi yazo ya mata wa in kanat mutawassitat al hal fa alaiha an tafrush al firash wa nahu zalika in matsakaiciya ce ba daraja ce can ba to wajibi ne kanta da ya maka shimfida ma'ana sallaya ka ta shimfida wannan abin ta shimfida ta gyara kaza saboda darajarta bai kai can ba wa in kanat duna zalika fa alaiha an taqum al bayt wa tatbukha wa taghsil in kuma kasa kasa take ba matsakaiciya mace ba sai bane za ta share daki za ta share gida ta yi wanka ta yi girki لقوله تعالى سبو دفدر الله مدوك سركي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وهذا الرأي أسلم سوكا شو أنه مغانا تبايا مرسي شي في وسكا شي أسلم شي في زمن لا فيا أسلم بشي أصح بفا أسلم شي في زمن لا فيا عملا بما جرى عليه العرف المسلمين في بلدانهم في قديم الامر وحديثه ايتي سبودا ان سابا الادا تاغودانا دي دنيا مسلمي اكاجي ما تاسوكي كولا دا جيدا تاي شارا تاي وانكي وانكي تاي وانكي تاي كذا تاي كذا تاي كذا har ya kawo kisa yace ba ga matan manzo Allah suna aiki ba ba ga yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba aiki tsakanin sayyidina aliyu da nana fatima aka ce kai sayyidina aliyu duk abin da ya danganci waje aje a nemo abin da za a ci za a sha kai zaka je kai wannan shine aikin namiji ba haka bane ba kai ne zaka je bakin kabo ka tsaya gwarzo gwarzo bata bata ba haka bane ba kaje zaka je zaka yi aikin mota zaka yi kasuwanci zaka yi faskare zaka yi tsananin sanyi ne ko tsananin zafi ne yakin duniya ta farko ne ko ta biyu ko ta uku kai zaka fita kaje ka nemo abinci ita kuma aikin gida wanke wanke da nika da daka da agara abin da agara abinci mai gida ya zo tarar da abinci aka ce ita kuma abinda za ta yi kenan da a ce akwai wata mace da take da darajar da za a sauke mata wannan da an sauke ma nana fati shi yasa ce aslamu bai ce afdalu ba ko asahu ba an fahimci wannan ya isa ko ko a tafi a ci gaba ko وقسم النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا شؤون المعيشة بين علي وفاطمة فجعل لفاطمة شؤون البيت ولعلي شؤون الكسب والمعاش خارج البيت to wa'annan mas'aloli su ne suke nuna maka cewa haƙƙi na shar'an musulunci ba zai kawo tashin hankali ba har abada kina da haƙƙoƙi a shar'ance kina da haƙƙoƙi a al'adance haƙƙoƙin da shar'a suka baki ba zai kawo tashin hankali har a komai a'a haƙƙoƙin da al'ada suka baki su ne kike tare da hankalinki akai kike fushi aurenki ya mutu saboda su duk wa'annan baki da abinda zaki fada ma Allah ranar tashin alkiyama ke dai hisabi haka kai ma namiji haƙƙoƙin da shar'a ta baka haƙƙoƙin da shari'a ta baka ba za su daga hankali ba amma hakokin da al'adu suka baka su ne kai riko da su, kana amfani da su, kana tada hankalinka, kana tada jijiya, kai saki, ka dawo, kai fada da duk waɗannan tsakanin ma'aurata guda biyu. Babu wanda hakokin shari'a ke daga hankali. Shari'a haske ne, shari'a adalci ne. Yau shi adalci zai kawo tashin hankali. In ka ga ka samu tashin hankali, ko kin ga kin samu tashin hankali, kin yi riko da hakokin da al'adu suka baki. Shari'a ya ce ya aure ki, ba ki da haƙƙi a kai, sai ba uwarsa ba ce, ba haifarsa ki kai ba. Amma al'ada ta ce miki ba ki yadda ya karo miki jishiya ba. Shari'a ta ce masa duk sa'an da ya gama ce ta masa kyau ya halatta ya aure ta, yana so ya aure ta ya halatta, sai ka ce ai tunda kawai ki ce ta ci amana ki, ya ci miki amana. Tunda ya aure ta, ita ma matarsa ce tun fi azan aka ce zai aure ta. To ya zaki aka ce mutum imaninsa ba zai ciki ba, hatta yu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Sai ki tsaya zuciyarki daren dakan imaninki yayi karfi, yana tsaye tun daga ran da aka halice ki, aka halice mijinki. Wani mijin Allah ya halice shi ba zai taba yin aure biyu ba, ɗaya zai yi in ki yi sa'a haka shikenan kin samu yadda yake so. Wani kuma Allah ya kaddara zai aure mace biyu ko uku ko hudu. Kai kuma mace wa Allah ya kaddara wannan matan aure ɗaya za ta yi har abada. Wata kuma Allah ya kaddara za ta yi aure zuwa kaza, rabon wannan ya gama, rabon wani kuma ya shigo. A lokacin in tana nan kullun tashin hankali, kamar mota ce, wata motar Allah ya kaddara za ka hauta shekara biyu uku hudu, rabon kuma wani ya shigo. A lokacin da rabon wani ya shigo din, in ba sayar da ta kai ba, kullun ka kama kashe kuɗi kenan da tashin hankali. Ka gaji ka kashe kuɗi. Wani yana saya ya samu sabuwar mota, saboda yanzu rabon sai fara a kai, rabon shi ne kai, ai lokacin ka ya kare kuma kana rike da ita, kullun sai ka kashe kuɗi, kullun sai ka samu tashin hankali. Haka yake. To in kina da imani cewa kin yi imani da abinda Allah ya kaddara, in wannan mijin Allah ya kaddara sai ya yi aure biyu, fa biha walimat, ba ruwanki, ba hakiki, ba hakiki bane, ba ruwanki. Sai ga Allah ya kara miki imani da zaki samu nutsuwa a cikin zuciya, ke dai kar a keta hakiki, kar a cuce ki, kar a wahal da ke, ba ka bane ba. To amma sai ka dauka komai kika ba kanki power, kin zama uwarsa, sai kin yadda ya aure, sai abinda kike so zai yi. To waɗannan hakoki da al'ada suka baki su suke wahal da ke. Haka kai ma namiji, hakokin da shari'a ta baka ba za ka wahala kai ba, amma ka mai da ita bayyarka, ka mai da ita, ka san cewa mace ce aka halice ta za ta mutu, a sa ta kabari, za a yi mata hisabi ranar tashin alkiyama, ta shiga aljanna ko wuta. To dole a bata ƴancin ta zabi aqidar da ya dace, dole a bata daman da za ta bauta wa Allah, dole a bata daman da za ta yi kazakar a mai da ita baiwa ko kuyan ko kuwa baiwa, tana zaune ba ta ta cewa tana da tafada, tana da shawara a ji, tana da za ta zaban makanta, saboda kabari da za ta je ta shiga, ita kadai za ta shiga, ba za ka je ka raka ta ba. To shi shari'a ta ce ka bata dama. Menene iyaye aka yi? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fita ya je baki ya yi musu addu'a cikin dare. Nana Aisha ta ga manzo Allah ya fita, sai ta tashi ta sallale ta bi shi, ta je ta ga ina za shi, wajen wata da cikin matarsa ko menene da menene. Sai manzo Allah ya dawo, da ta ga inda ya je sai ta maza ta dawo, kamar ba ta fita ba, yana dawowa sai mata bayani ga abin da ya ga abin da ya faru, ga abin da ya faru. Duk sa'an da abu ya shige mata duhu, warware mata shi, gara ce ai bata isa ba, ai ba lalle bane, ai ba dole bane. Yana nan yana cinta a cikin ranta, a cikin kokon zuciyarta. Wata rana zai bindiga, sai ka kasa zama lafiya, ka kasa zama lafiya. An fahimci wannan? Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alay wa salli Allahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum.